الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيانك إبواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاة متار البركة مسلاة واللغة لكي نتكين قلن بوتي أجهر بوتي وأن يمتي نلا ربا يومنا بقي جوات رمضان هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دو إيرا قلي هدو دا أربعين دا هدو وأن كميك دي دي دا شرين دا ترى جوات أمكم إلا دي أتربو بي دا شرين دا أكم وأن مجلسي لمكي تفسير القرآن ميقرما وأن كما منا تكين تفسير سورة الحج دا منا تكين تفسير آية تا تلاتين دا تكوز كافو مشغا akwai wanda yake tambaya game da sahur, cewa yana yin sahur ne, ya gama sahur kenan sai ya ji ana ikamar sallah, wato bai ji kiran sallah ba sai ya ji za a shiga sallah, to ya azumin sa. Idan ba da sani yayi ba, ba wai ganganci yayi ba, yana zaton cewa alfijir bai kito ba, ba kira sallah ta biyu ba, azumin sa yana nan. Amma idan da gangan yayi yana sane da cewa alfijir ya keto, sai ya ci gaba da ciye-ciyen abincinsa, bai bari ba har sai lokacin da za a yi iqamar sallah, to wannan kaga ya karya azumin sa. Allah ya ce ayu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ma'ana an baka damar ka ci ka sha har lokacin da alfijir zai keto, da zarar alfijir ya keto zaka dakata da ci da sha. Idan ba da sani ba ne, to wannan babu komai, kamar mutumin da ya zaci rana ta faɗi sai ya sha ruwa sai kuma ya kula cewa ashe rana ba ta faɗi ba, wannan azumin sa yana nan. Sannan kuma yake cewa wajen tada wato tayar da iqama, idan liman ya shigo kawai sai a tada iqama, ko da lokacin tayar da iqamar bai yi ba. Liman shi ne shugaba a masallaci, shi yasa ake ce masa al-imam, saboda haka shi ne ke da alhaki a tayar da sallah idan ya shigo. Idan bai shigo ba a jira shi, sai dai idan shi ya bayar da uzuri ko ya bada izini cewa wani ya shige gaba ya ja sallah. Zamani ne ya zo da ake sanya lokacin iqama, kamar yadda ake cewa lokacin kiran sallah a sai lokacin iqama, amma asali shi ne iqama ba ta da wani lokacinta, da za a ce idan lokacin bai yi ba, to ko liman ya ce a tayar da iqama ba za a tayar ba, ya yi laifi. Shi a nan mai tambaya yana ga kamar ai bai kyauta wa mutane ba, an ce za a yi iqama bayan kiran sallah da minti 15, shi kuma minti 10 ya zo ya tayar da iqama, ya sa wasu sun rasa sallah ko sun rasa wasu rak'o'i, wannan ba alhakinsa ba ne. Abinda aka sa na sanar da kiran sallah shi ne kiran sallah, wato na sanar da cewa lokacin sallah ya shi ne kiran sallah. Za a raka kira sallah, to in kai mai kwaɗayin ka samu sahun farko ne, ka samu kabbara harama, da za a raka ji kiran sallah za ka bar abinda kake ka taho. Idza nuriya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Za ka bar abinda kake ka taho masallaci. To ba ruwan liman cewa ya tada iqama da wuri ko bai tada iqama da wuri ba, wannan kuma kai tiregewa. Don haka wannan wani abu ne na zamani da ya zo har ake sa wa mutane cewa ga lokacin da za a yi iqama, kuma mutane har suka fahimci kamar wani haƙƙinsu ne. Yanzu liman yana shiga haƙƙinsu tunda yana tayar da iqama kafin lokacin ya yi. Wannan duk wani abu ne sabo, ba wai wani abu ne yake da tushe a cikin sunna. Don haka in an sanya ya ga zai bi shi kenan. Kuma ya ga wani abu dalilin da ya sa ya ga zai saba, kila yana da wani hanzari, yana da wani uzuri da zai sa a tayar da sallar kafin lokacin da aka rubuta ya yi, wannan duka ba wani abu. Annabi yana cewa sahabban sa la taqumu hatta tarawni, kada ku miƙe tsaye kuna jira na har sai kun gana fito. Sauraka yana iya ƙarawa, yana iya rigewa, yana kuma iya yi a daidai lokacin da aka ce. الله يدافع عن الذين آمنوا للي ألا ينا كاري وأن تكي إيماني إن الله لا يحب كل خوان كفور للي ألا بايا سندك ونمي وضها إنشي ميو بتلشي أذن للذين يقاتلون أني إذن ين ياكي وأن دعكي أكرس بأنهم ظلموا دمك وأنزال إنشيسو وإن الله على نصرهم لقدير للي ألا mai iko ne bisa ya taimaka musu. Mun fara tafsirin wannan aya, uzinal ladina yuqat inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu, cewa Allah subhanahu wata'ala yana ba wa mu'mini kariya ta fuskoki daban-daban a lokuta daban-daban. Kowanne mu'mini yana samun kariyar Allah gwargwadon imaninsa, gwargwadon taqawarsa, yana samun kariya daga dukkan wato ma'abota sharri, yana samun kariya daga kafirai, daga azzalimai, daga shaidanu, yana samun kariya har daga sharrin wato sharrin kansa, sharrin zuciyarsa, al'amarati bisu. Allah yana bashi kariya daga waɗannan. To Allah subhanahu wata'ala yace inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur, lalle Allah baya san duk wani mai yawan ha'inci, mai yawan mutunci. Wannan kamar bayani ne Ubangiji subhanahu wata'ala, ƙarin bayani ne Ubangiji yake yi na fito da dalilin da yasa yake ba wa mu'minai kariya daga kafirai. Saboda Allah subhanahu wata'ala baya son masu ha'inci, masu cin amana, waɗanda suke wato cinye haƙƙin Allah subhanahu wata'ala, suke tozarta haƙƙin Allah, suke tozarta haƙƙin bayinsa. Akwai amanar da Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsakaninsa da bayinsa tun lokacin da ya halicce su, lokacin suna cikin tsakansu. Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki alkawari, ya alkawari tsakaninsa da su. Idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Baraka Allah subhanahu wata'ala yayi wani alkawari tsakaninsa da ƴan adam tun suna alamin zarra. Ubangiji subhanahu wata'ala ya dau alkawari daga wajensa cewa za su bauta masa shi kadai ba tare da sun hada shi da komai ba, sana za su bi dokokinsa, suka kuma yarda cewa hakan za su yi. Wannan ita ce amara da take tsakaninsu da mahaliccinsu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah ce lalle mun bujuro da amana ga sammai, mun bujuro da amana ga ƙasa da duwatsu, amma sai suka kiyarda su dauka, suka ji tsoro. Wa hamalaha al-insan, mutum yace ya ji ya gani shi ya dauka. Allah ce innahu kana zaluman jahula, lalle shi dan adam ya kasance yawan zalunci ne, mai yawan jahilci. Baka dan adam ya yadda cewa zai dauki amanar da Allah subhanahu wata'ala ya dora na taklifi, shine bin dokar Allah subhanahu wata'ala, bin tsarin Allah, kula da umarninsa da gujewa hannunsa. If'al wa la taf'al, wannan shine manhaji, tsarin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya dora dan adam akan sa. Dan adam ya ce ya ji ya gani zai dauka, zai tafiyar da rayuwarsa akan wannan. To yayin da ya zo ya saba ma wannan alkawari da ya yi tsakanin shi da Allah, ya rungumi wasu ababen bauta ba Allah ba, yana bautar su, yake bin umarnin manzannin Allah da Allah subhanahu wata'ala ya aika masa babu shakka wannan ya ci amana ya ci amanar Allah tunda ko ya ci amanar Allah Allah ba zai so shi ba Allah ba zai kasance tare da shi ba Allah yana tare da waɗanda suka kiyaye amana suka rike ta su ne mu'minai shi yasa Allah subhanahu wata'ala anan ya kawo wannan ta'lil inna Allah la yuhibbu kulla qawwanin Allah ya zai taimaka wa mu'minai ne ya ba su kariya daga kafirai abokan gabar su saboda su waɗancan abokan gaba sun ci amanar Allah Allah ko baya san duk wani mai yawancin amana mai saba dokokin Allah wanda zai saba dokar Allah babu shakka ba zai yi wa dan uwansa dan adam adalci ba adalci akan same shi ne karkashin biyar Allah subhanahu wataala da bin abin da ya aika annabawansa da shi don haka zai zanto mai cutar da kansa mai cutar da ƴan uwansa don haka in ya zanto haka Allah subhanahu wataala ba zai zama tare da shi ba yana tare da waɗanda suke mu'minai sannan masu butulci ne masu kafirce wa ni'imar Allah da ya yi musu ta hanyar shirka da Allah subhanahu wata'ala ta hanyar kafirci ta hanyar saban Allah shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su da wannan ya sifanta su da waɗannan sifofi guda biyu khawwanin kafur masu yawan cin amana masu yawan cin amana saboda duk wanda zai ci amanar Allah ba ƙaramar amana ce ci ba babbar amana ce kuma duk wanda zai ci amanar Allah babu shakka ya ci amanar manzannin Allah ya ci amanar mu'minai cin amanar Allah cin amanar manzannin Allah ne haka din cin amanar manzannin Allah cin amanar Allah ne cin amanar mu'minai ne ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah kada ku ci amanar manzo kada ku ci amanar mu'minai kuna sani duk wanda zai keta alfarmar tauhidi wannan ya ci amanar Allah kuma ya ci amanar manzannin Allah wanda ya saba wa annabawan Allah ya bijire musu shi ma ya ci amanar Allah ya ci amanar mu'minai shi yasa aka kira wasu khawwan da siga ta mubalaga wato mai yawancin amana saboda amanar da yake ba ɗaya bace ba biyu bace ba uku bace amanoni ne masu yawa don haka ya cancanci a kira shi khawwan mai yawancin amana sannan kafur mai yawan kafirci wato mai yawan butulce wa ni'imar Allah subhanahu wata'ala tun daga ni'imar samuwa da Allah subhanahu wata'ala ya yi masamarwa da Allah ya yi masa da ni'imar rayuwa da ya bashi da ni'imar lafiya da ya bashi da ni'imar ci da sha da ni'imar zaman lafiya kwanciyar hankali da ni'imar haihuwa da ni'imar arziki da ni'imar kauna ta mutane da Allah zai bashi duka waɗannan ni'imomi ne masu yawa waɗanda idan mutum ya ce zai lissafa su ba zai ƙididdige su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya ƙididdige su ba to duk wanda ya kafirce wa Allah to babu shakka ya yi wa Allah butulci ba ma butulci ɗaya ba ya yi wa Allah butulci da yawa ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ta yaya kuke butulce wa Allah kuke kafirce masa wa kuntum amwatan da kun kasance babu ku sannan Allah ya sabar da ku thumma yuhyikum thumma yumeetukum sannan kuma zai karbi ran thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi za a mayar da ku amma duk da haka sai ku rika butulce wa ni'imar Allah subhanahu wata'ala da ya muku ni'ima jingim wanda za ta nan ta kewaye ku ta ko'ina saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sifanta shi da cewa kafur wato mai yawan kafirci saboda ni'imar da ya kafircewa Allah subhanahu wata'ala da ita ba kaɗan ba ce wannan sifa da Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta kafirai da ita na yawancin amana da yawan butulci ya yi haka ne ni bayanin waƙi don a bayyana maka haka suke wannan ita ce sifar kafiri sifar kafiri yawancin amana ce da shi domin ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah ya ci amanar mu'mini saboda haka amanoni ne ya ci da yawa sannan kuma mai yawan butulci ne saboda ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yayi mata ba kadan bane wa inta yudu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar shi dan adam mai yawan zalunci ne ma'ana mai yawan cutar da kansa ne yayin da zai hana kansa abinda zai amfane ta yana gaga abinda zai amfane shi amma ya bari ya je kama abinda zai cuce shi kaga ya zalunci kansa sannan kuma kafar mai yawan butulci ne saboda ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya masa ba za su lissafu ba ya butulce wa kowace ni'ima daga cikin waɗannan ni'imomin yayin da ya kafirce wa Allah ko ya bijire wa dokar Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kafirai da waɗannan sifofi da siga ta mubalaga don a bayyana haka waƙi'insu yake ba wai wannan yana nufin cewa idan mutum ya ci amana ɗaya ko ya zanto amanar da ya ci ba ta da yawa ko ya zanto kafircinsa ba ya da yawa Allah zai so shi ba haka ake nufi ba don kada ka fahimci kamar ana nufin idan ya zanto kafircin kaɗan ne ko cin amanar kaɗan ce to wannan Allah zai so shi zai ƙi shi ne idan suna da yawa a'a Allah subhanahu wata'ala baya son duk wani mai cin amana ko da ba mai yawa ba ce Allah cewa inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah baya son masu cin amana saboda haka ko da amanar da ya ci ƴar ƙarama ce a tunaninsa ba ta da yawa to Allah ba zai so shi ba saboda wannan haka nan kafirci shi ma inna Allah la yuhibbul kafirin fa inna Allah la yuhibbul kafirin fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin saboda haka shi kafiri da mai cin amana Allah baya son su sawa'un abinda suka yi na kafircin ko na cin amanan kaɗan ne ko da yawa Allah baya son su العلامة البقائي برهان الدين البقائي أتكين تفسير سنظم الدرر يكي بعد بيان بيسا أبنجي سبحانه وتعالى أمفاني لسيقر مبالغة أنا أكتشي خوان من يوان شن أمانا من يوان كابر يكي سبودا وتدوان ذي شن أمانا تو شن أمانا ريكن أو كي متاكي كودا إيشي إيشي تو سيتابي ومتاكي ديوان da farko zai ci amanar kansa ta hanyar yadda zai kullata wa zuciyarsa kudirin cewa zai ci amana tun daga nan ya fara cin amanar kansa kudirin da zai ɗauka a zuciyarsa niyyar da zai ci cewa zai ci amana sannan ya zo bayan kudiri ya zo kuma ya ci amanar da gaske sannan kuma cin amanar ya zo ya shafi wasu kaga kowace cin amana takan biyo mataki uku ne kafin ta kai zuwa ga wanda aka ci amanarsa sai ya yi kudirin zai ci amanar sai ya ji a ransa ya kullaci niyyar zai ci amanar sannan ya zo ya ci amanar sannan kuma cin amanar ta cutar da wani to saboda haka kaga ashe kowanne idan zai ci amana to sai ya bi wannan sannan in ya cutar da wani sannan kuma ya ci amanar ubangijinsa haka nan shi ma kafirci sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini na yin yaki ga waɗanda ake yaƙar su bi annahum zulimu don kuwa an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim la qadir lalle kuma Allah mai ikon ya taimaka musu ne wannan harafin yuqataluna yana da qira'a abinan guda biyu akwai qira'ar yuqataluna da kuma qira'ar yuqatiluna qira'an Nafi' da Hafs an Asim da Ibn Amir da Abu Ja'far al-Madani suna karanta shi yuqataluna ala ma lam yusamma fa'iluhu yuqataluna waɗanda ake yaƙar su suwaye suke yaƙar su sune kafirai an ɓoye sunan waɗanda suke yaƙar su domin sanannu ne ga waɗanda ake maganar da su in ka ce ana izini ga waɗanda ake yaƙa an san suwaye ake yaƙa a lokacin su ne muminai su ake yaƙa sannan sauran makaranta kuma sun karanta shi yuqatiluna bi isnadil fi'li ila al-fa'il da jingina fi'ilin zuwa ga wanda yake uzina lil ladina yuqatiluna an yi izini na yin yaƙi ga waɗanda suke yaƙi wato waɗanda suke yaƙar waɗanda suka yaƙe su al-imamu Ahmad da Tirmidhi da imamu Nasa'i da Ibn Hibban sun rawaito hadisi daga Sa'id ibn Jubair daga malamin sa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa yayin da aka fitar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa akhraju nabiyahum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la yahlikunna sun fitar da Annabin su daga kasarsa daga garinsa yace inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ma'ana wannan musiba ce kuma lalle sai sun halaka to sai ne Allah ya saukar da wannan aya uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu har zuwa karshen ta sayyidina Abubakar Abdullahi dan Abbas yace fa urifa annahu sayakunu qitali saukar da wannan ayar yasa aka fahimci cewa to za fa ayyaki tsakanin musulmi da mushrikai Ibn Abbas yake hiya awwalu ayatin nazalat fil qital wala ita ce farkon ayar da ta sauka don bawa mu'minai izinin cewa su tashi su yaki su kare kansu Qatada ibn Da'ama as-Sadusi yake cewa hiya awwalu ayatin unzilat fil qital fa udhina lahum an yuqatilu ita ce farkon ayar da aka saukar game da yaki aka ba su izinin cewa su tashi su yaki su kare kansu wannan akar din Abdurrazzaq Sana'ani da Ibn Jarir al-Tabari suka fitar da shi haka nan Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a cikin littafin sa As-Safadiyya yake cewa awwalu ayatin nazalat fil qitali qawluhu ta'ala udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir farkon ayat da aka saukar da take ba wa mu'minai izinin su yaki ita ce wannan ayat فأذن الله لهم أولا فيه فرقوا أبنجد يمس إذني معنا أكباس داما أكسكها النس ما يندى كان أبنجد سبحانه وتعالى لتكفوا أيديكم ولكها النايم كوكو تزاكو ما يرد مرتني كوكو تزاكو أو كما كامين ومن كاركم تو ينزى أنسى كها النايم سأكتشتو كتاشكو كاركم ثم كتب عليهم سنن قبايا أكا وجب تامس ما dole ne su tashi su kare kansu kada su yadda su zauna ana ta kai musu farmaki har a karar da su kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa ata an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa ata an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun an wajabta muku yaki alhalin ba kwasu to akwai yiwuwar ku ki abu ya zanto alkhairi gare ku akwai kuma yiwuwar ku so abu a zanto kuma sharri ne gare ku Allah ne ya sani ko baku sani ba al'ummun da suka gabata annabawan da suka gabata gabanin annabi Musa alayhi salam ba su kasance suna yaki ba duka annabawan da suka gabata babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa ya tashi ya yi yaki da mutanensa domin kare kansa da kare jama'arsa sai daga kan annabi Musa alayhi salam zuwa annabawan Banu Isra'ila da suka zo baya Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Nuhu alayhi salam wanda shine farkon annabin da Allah ya aiko bayan kasa ya ga turjiya mai tsanani amma Allah ya gaya mana cewa waɗanda ma suka yi imani da shi ɗan kaɗan ne ba amana ma'ahu illa qalil ce ba wanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan to da Allah ya tashi halaka su yayi ya halaka kafirai ya kuma tsirar da annabi Nuhu alaihi salam shi da jama'arsa a jirgin ruwa haka nan annabi Hud haka nan annabi Salih haka nan annabi Shu'aib haka nan annabi Ibrahim alaihi salam haka nan annabi Lut da Allah subhanahu wataala ya ku duka waɗannan annabawa Allah bai ba mu labari a littafinsa cewa sun yi yaki ba abinda ya ba mu labari shine cewa sun yi gargadi mutanensu sun yi kira mutanensu zuwa ga imani mutanensu sun bijire sun yi kokarin su cutar da su Allah subhanahu wataala kuma ya halaka waɗannan mutanen su kuma Allah ya kubutar da su saboda annabawan da suka gabata ba su yi yaki ba duk da cewa a cikin Old Testament ana cewa annabi Ibrahim ya yi yaki amma abinda Al-Qur'ani yake nuna mana cewa mutanensa sun yi kokarin su ga sun halaka shi Allah ya kubutar da shi aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsari wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil 'alamin haka Ubangiji ya gaya mana cewa sun yi kokarin cutar da shi. Allah subhanahu wataala ya mai da su sune asararru, shi kuma ya kubutar da shi da shi da dan uwan Salut zuwa ga kasar da Allah ya mata albarka ita ce kasar Sham. So Allah bai ba mu labarin cewa Annabi Ibrahim ya yi yaki ba. Wadanda suka fara, wanda annabin da aka fara fardantawa yaki shine Annabi Musa alayhi salam, lokacin da ya zo ya kubutar da mutanensa Banu Isra'ila daga wulakanci da Fir'auna da mutanensa suke musu. Sun rayu shekaru masu yawa karkashin zalincin Fir'auna da wulakancinsa, har ma wulakancin ya riga ya zama musu jiki, sun zama wato kamar ma sun riga sun yadda su rayu a cikin wulakancin saboda jimawa da suka yi a haka, har ba sa jin ma cewa a cikin kaskanci suke rayuwa. Shi yasa lokacin da Annabi Musa alayhi salam ya zo ya fito da su daga cikin wannan kangi, ya kasa samun wato yin nasara a kansu, duk sanda aka umarce su da wani abu sai su noke, musamman abin da ya shafi tashi su kare kansu. قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. وكتب الله سبحانه وتعالى شيء شجا بيت المقدس سياقي ودنن متانن da suke zauna wato wadannan azzaliman da suke cikin garin baitul maqdis su shiga garin su yake su. Allah ya ce ku shiga wannan kasa ce da Allah ya rubuta mu, ku shiga ku yake su. Amma karshe haka Annabi Musa alayhi salam ta fama da su, suka kiyarda su shiga. Qalu inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilu. Ba za mu shiga ba sai in za su fita su ba mu kasar. Wane ne zai fita ba da kasar sa ta shigo? Mutum ka zo ka same shi a gida ya ce fito zan shige gidanka, kawai shi kenan sai kwashe kayan sa ya ce ƴaƴan sa ku fito ku fito, za mu ba wannan azzalimin gidan ya shige. Kuma ba wanda zai bar kasarsa kawai kai ya ce bismillah zo ka shiga, sai lan nadkhula hatta yakhruju minha, kaga alamar ba za su shiga ba. Aka ci gaba da yi musu wa'azi, karo suka ce lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Suka ce matukar dai waɗannan mutanen suna ciki mu ba za mu shiga ba, don haka ka je da Ubangijinka ku yaki, idan kuka yi nasara a kansu ku zo ku gaya mana sai mu zo mu shiga, mu muna nan zaune muna jira. To dalilin haka Ubangiji subhanahu wataala ya sanya musu ti suka yi ta tambele a cikin Sahara Sina 40 sana. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ardh fala ta'sal al qawmil fasiqin. To sai daga baya a lokacin Annabi Yusha, bayan Annabi Musa alayhi salam ya mutu a wannan zama cikin Sahara Sina, haka nan Harun ya rasu, sai daga lokacin da Annabi Yusha shi ya jagorance su aka shiga Baitul Maqdis. To daga lokacin kuma ya zanto suna iya tashi su kare kansu daga waɗanda suke kawo musu farmaki, kamar da Allah subhanahu wataala ya ba mu labari. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلك أولا لوكة التي من بعد موسى بلا نبي موسى فلك أنبا وكافن زون النبي موسى عليه السلام بس ياكي بقى. Sai daga kan Annabi Musa alayhi salam aka samu waɗanda suka yi yaƙi, kuma daga nan kuma aka yi ta samu cikin annabawan Banu Isra'il, kamar wannan annabin da Allah ya ba mu labari cewa min ba'di Musa Allah ya turo shi ya yi jago abin nan a lokacinsa an turo abin nan Talut ya jagoranci yaƙi, har Annabi Dawud a lokacin yana cikin rundunar mayaƙa ya ce wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. To daga nan aka ci gaba, Annabi Sulaiman shi ma haka ya ci gaba da yaƙe-yaƙe, Banu Isra'ila suka ci gaba da yaƙi da Falastinawa mazauna wannan wuri, a daidai wannan lokacin. Wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma yake cikin Jami'ul Masail wal Rasail nashi majmu'a ta biyu shafi na majmu'a ta uku shafi na 60 yake cewa wa innal anbiya min qabl Musa lam yakunu yuqatilun. Annabawa kafin zuwa annabi Musa alayhi salam bazantu suna yaki. Shi yasa zamu ga cewa annabi Musa alayhi salam shine wato al'umma take tafi kowace al'umma girma daga cikin al'ummomin annabawan da suka gabata. Ba wani annabi cikin annabawan da suka gabata da yake da al'umma mai yawa da suka bi shi kamar annabi Musa alayhi salam. Kuma da yazo cikin sahihain bisan Abdullahi dan Abbas النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أمم فرأيت النبي ومعه رجل والنبي ومعه رجلان والنبي ومعه الرهب والنبي وليس معه أحد. النبي كيتي وأنونا من الأم وتقول لا ينونا مثل كمر ماجدي أبين زي كسن شلا نبوب الكيامة زي فارو على نبوب الكيامة فيل المحشر كيتي أنونا من الأم. Sai naga wani annabin ya zo mutum ɗaya ne tare da shi kadai wanda ya imani da shi, daga shi sai wanda sai mutum ɗaya da ya yarda da shi. Wani annabin ya zo da mutane guda biyu kawai su suka yi imani da shi. Wani annabin ya zo kuma da 'yar jama'arsa ba su fi danginsa ba ko 'yan gidansu da suka yi imani da shi. Sannan wani annabin ma ya zo shi kadai ba kowa tare da shi, ya gama wa'azinsa ya gama kiransa ba a samu ɗaya da ya imani da shi ba. Ya ce to sai kenan sai aka nuna min wani dandazon mutane sawadan a'zam sadda al-ufuq, daga nesa naga wani irin dandazon jama'a kunzubinsu da sun rufe sasannin sama saboda yawa. Sai na ce hadhihi ummati, to wannan al'umma ta ce. Sai aka ce da ni la bal hadha Musa wa qaumi, annabi Musa ne da mutanansa. To can kuma sai aka nuna min wani dandazon mutanen kunzumin jama'a masu yawa. Aka ce to wannan al'ummar ka ce wa fihim 70,000 yadkhuluna aljannata bighayri hisab, cikin dandazon nan akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna su ba hisabi ba bincike, kawai da sun zo za a ce waɗancan su ce aljanna. To a shahil anan shi ne yadda za mu ga cewa mafi girman al'umma baya ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce al'ummar annabi Musa alaihi salam. To kuma za mu ga cewa wannan al'umma al'umma ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su tashi su kare kansu yayin da abokan gaba suke buƙatar su ga sun tumɓuke su sun karar da su, da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare wannan al'ummar. Ya zanto kuma shari'a ce ta Banu Isra'il da ta zarce a cikin annabawan Banu Isra'il suka rika jagorancin mutanensu wajen yaƙi. Wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna kathir wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta wannan al'umma cewa da yawan annabawansu sun yi yaƙi. Wannan ana nufin annabawan Banu Isra'il, domin gabaninsa ba san cewa annabawa sun yi yaƙi ba. Annabawa da kan annabi Musa abin da ya yi ƙasa su ne suka yi yaƙi. To annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta masa jihadi a lokacin da ya dace cewa ya tashi ya kare kansa, ya tashi ya kare addininsa. Lokacin da yake Makka a lokacin ba su da ƙarfi, suna da rauni kuma ba su da yawa. Sannan gaba ɗaya madafan mulki na gudanar da sha'anin mulki gaba ɗaya na hannun Qurayshawa mushrikai, yana hannun su Abu Jahal, yana hannun su Al-As ibn Wa'il, yana hannun su Al-Mughira Al-Walid ibn al-Mughira da ire-iren waɗannan. Su suke rike da madafan mulki, su suke da fada'aji, kuma su ake yi wa biyayya. to a daidai lokacin Allah subhanahu wataala bai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai sai su kare kansu ba Allah subhanahu wataala a lokacin yana ta gaya musu cewa su yi hakuri wa'fu wasfahu ku yi hakuri ku kawar da kai kufu aydiyakum ku kare hannayenku duk abinda za a yi muku ku kyale ku yi hakuri don haka a wannan lokacin aka yi ta tsangwamarsu aka yi ta nuna musu kiyayya wasu ma daga cikinsu aka riƙa kashe su musamman masu rauni daga cikinsu waɗanda ba su da waɗanda za su tashi tsaya musu ba su kariya za mu ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a da mutanen Yathrib mutanen Madina mubaya'a ta Aqaba al-Aqaba ath-thaniya mubaya'a ta biyu da aka yi a Mina lokacin Hajji a lokacin sun zo su 80 da 'yan kai a daidai lokacin suke cewa ya rasulullahi ala nabilu ala ahli alwadi ba za mu kai farmaki zuwa ga waɗannan da suke Mina ba wato kafirai da suke Mina ba za mu ɗauki makami mu kai musu farmaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lam umar bi hadha ku yi haƙuri ba umarce ni da wannan ba ba a sa ni in yi wannan ba da wannan sun ƙuru ne kundin ba na ce faɗa wuta ce a lokacin mutum 80 sai za su kai hare-hare a maka ai kaga ba inda za a je duk za a murtuke su to yayin da mushrikai suka ci gaba da kuntatawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa ta kai sahabbansa sun yi hijira zuwa habasha sau biyu suka yi hijira ta farko bayan sun dawo suka ga abubuwa ne ba su yi sauki ba suka sake yin hijira har lokacin da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama izini shi ma ya yi hijira suka yi hijira da shi da sauran sahabbansa suka samu zama a Madina ya zama na Madina mutanen Madina sun karbe shi ya zama na an samu daula an samu ƙasa to yanzu ƙasa da ƙasa ce za su gwagwagwa ba magana ce ta ɗaiɗaikun mutane da wata ƙasa ba a ƙasa da ƙasa ce ƙasar Madina ƙarƙashin shugabancin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma ƙasar Makka ƙarƙashin shugabancin Abu Sufyan a wancan lokaci to wannan shine yadda ɗabi'ar yaƙi wato jihadi a musulunci ya fara wato ba ya fara da ɗaiɗaiku bane kawai daga wasu sun ji cewa ba daidai ake musu musu koma sai sun ware sun gafa sansaninsu kuma daga nan gwamnati ce bata yadda ba su kuma sai za su kare kansu daga nan shi suna a shiga faɗace-faɗace suna kamar birci suna jihadi wanda ya koma tarihin jihadi ba haka ya fara ba kai daga ganin wannan take-taken ka san ba shi ne jihadi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɗaga wa kowa makami ba duk da irin yadda aka nuna masa tsangwama aka nuna masa kiyayya ba wai mabiyansa ba shi karan kansa bai tsira ba mun sha ji ana karantawa a sira cewa zai zo yana sallah a gindin Ka'aba a ɗauko cimbin tsohon raƙumi a zazzage masa a kai wannan bai sa sahabbai sun fusata an shiga an ɗauki makamai an shiga kashe-kashe ba saboda a lokacin babu wata hikima a cikin wannan babu wani hankali a ciki kuna tsakiyarsu kuna kewaye da su ta ko'ina gidajen kuma tare kuke kwana da waɗanda ba musulmin ba kuma a ce za ku fito ku ce za ku yaƙi da su saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa sahabban su riƙe ka hannunsu su yi haƙuri har sai da aka kafa daula to a wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala ya ba da izini cewa uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulim an yi izini ga waɗannan da ake yaƙar su kai tun daga nan za ka fahimci cewa to kalarsu aka yi ba haka kawai suka farwa mutanen Makka da yaƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da an rabu da shi ya ci gaba da wa'azinsa wanda ya yarda ya yi imani wanda bai yarda bai ci gaba da kafircinsa annabi zai ɗau makami a kansu ba amma aka yi ta matsa masa da tsangwamarsa ba a bar shi ya rayu a ƙasarsa ba har sai da aka fitar da shi aka kwace dukiyoyinsu aka kwace gidajensu aka kwace gonar abinan kasuwancinsu komai nasu aka kwace aka koro suka zo suka samu kansu baki a garin da ba nasu ba to babu shakka waɗannan an yaƙe su, kuma yanzu lokaci yayi da za su tashi su kare kansu. Saboda an samu asbab kauniya wato sababba waɗanda za su iya ba su damar su kare kansu a lokacin da suke Makka, waɗannan asbab ɗin babu su. Amma yanzu sababban sun samu, suna cikin ƙasarsu, suna ƙarƙashin wani shugabanci guda ɗaya da kowa yake masa mubaya, yake masa biyayya. Hatta munafukai a garin Makka, a garin Madina, ɓoye munafuncin su suke, ai shi yasa suka zama munafukai, saboda ƙarfin ikon da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a lokacin. Ba za su iya fitowa su yi fito na fito gagaga da musulmi ba, wanda yake nuna maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tamki, ya samu kafuwa. To shi yasa masana suke cewa shi jihadi na kare kai ko jihadi na talab aiki ne na ƙasa da ƙasa, ba aiki ne na ɗaiɗaiku ba, ba aiki ne na afrad ba, wata ƙungiya ko wasu jama'a ko wasu mutane kawai ɗau makami sun kafa ƙasa. Ba a taɓa samun wani a tarihi ba, kuma duk inda aka taɓa samun ɗaga makami a ƙarƙashin wata daula, to ƙarshe wannan waɗanda suka ɗaga makami su ake lugude da su ake markaɗewa. Ba a taɓa samun wannan ba. Ƙasashe na musulmi sun yi jihadi, sun kare kansu, sun yi da tallar da a wasu zuwa ƙasashe, da wannan ne musulunci ya yaɗu. Amma ba wai ɗaiɗaiku ba ne suka riƙa warewa, suna fitar da makami, suna kai hare-hare, ba ma a kan waɗanda suke cewa kafiri, a kan ma kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana iya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama nasara ba tare da ya sa shi ma ya ɗauki makami ko an zubar da jinin wani ba. Law sha Allahu lantasara minhu walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Da Allah ya ga dama da sai ya kawo nasararsa ba tare da sai an yi wani yaki ba. Allah yana iya kawo wata aya da za ta tirsasa wuyansu Abu Jahal da su Abu Lahab, tilas da bi Annabi sallallahu alaihi wasallam su rusuna masa. Allah yana iya kawo wannan. Inna sha'nu nanzil alaihim min as-sama'i ayatan fa zallat a'naquhum laha khadi'in. Da mun ga dama sai mu saukar musu aya daga sama wanda wuyoyinsu za su zanto masu miƙa wuya, masu ƙasƙantar da kai ga wannan ayar. Allah ta'ala ya ga dama sai ya saukar da wasu mala'iku, kai ko ba mala'iku, aljanu kawai aka haɗo shi da su, suna bin gida-gida kai ka musulunta ba, ba haka ba gobe mu dawo, ko musulunci zai shiga yana ki ba su. To amma wannan wani abu ne in ya zanto na mu'jiza, wanda mu'jizar ta tilasta su suka yi imani. Wannan mu'jizar za ta zarce cikin sahabbansa ne a yi ta samun ta har abada? Kaga da zarar ya tafi, to shikenan sai kowa ya koma ya ce to daban da mu'jiza ce da'awar ta yaɗu. Yanzu babu mu'jiza, to don menene za mu matsawa kanmu da da'awa? Kowa sai koma ya miƙe ƙafa ya baccinsa a gida, kuma ba za a ba wa musuluncin kariya ba. Sai ce ai shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku ne suke tare da shi, mu kuma yanzu kaga ba mu da mala'ikun nan, me yasa za mu wahalar da kanmu mu yi ta da'awa? To sai ya zanto irin hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara hanya ce da kowa zai iya binta, ba hanya ce da take ɗamfare da wata mu'jiza wacce sai idan da ita ne za a samu nasara ba. Sannan kuma jinkirta farlanta musu yaƙi ko tashi su yaƙi ko su jihadi har zuwa wani lokaci da suka shirya, yana nuna cewa kada kishinka da gaskiya ta sa ka yi abin da za ka ɓarar da addinin gaba ɗaya. Saboda wasu jin cewa suna da gaskiya ko jin cewa a'a zalunta su ake yi, to bara su tashi in ma za a yi mutuwar kasko ne sai dai a yi. Saboda haka su jefa kansu cikin halaka, kuma abin da suke yi hanƙoran su tabbatar da ba su tabbata ba. To sai Allah subhanahu wa ta'ala tun a farkon addinin bai tsora shi akan irin wannan tafiyar ba, sai zamana ya tsora shi akan tafiyar kuffu aydiyakum, lokacin da ba kuke da rauni to ku riƙe hannunku, kada ku ce za ku fito na fito da azzalimi ko da kuwa yana zalincin ku kada wannan zalincin da yake fusata ku ku rika ganin cewa jaranta ce ku tashi ku tare shi ku yi gaba da shi dan ku ga kun kaure shi ko da kuwa za ku kare gaba daya wannan ba zalunci ba wannan ba jarunta ba ce wannan wauta ce da rashin hankali da rashin tunani da rashin hangen nesa daga shi musulmi har kullun ana son ya zanto mai hangen nesa ne yana kaddara abubuwa bi awaqibiha yana kaddara al'amura ne da karshen su cewa ya karshen su zai kasance in ne abu kaza da kaza da kaza ne zai haifar sai yayi wannan lissafin in ya zanto lissafin yana da wato abinda zai bayar na natija na sakamako mai kyau to shikenan sai ya matsa gaba amma haka kawai ya rufe ido yace kawai zai tara arado da ka to wannan ba dabi'a ce ta mumini ba shi yasa ya zanto farkon hikimar da aka kora mumini akan ta shine kufu aidiya ku rike hannuwanku sannan daga baya bayan sun samu wato kasar su ta kansu sun samu karfi sai aka ce to ku da ake yaƙa din nan aka kwace muku dukiyoyinku aka fito da ku daga gidaddajinku aka raba ku da ƴan uwanku aka raba ku da sana'arku aka raba ku da gidajen haihuwar ku tashi ku kare kanku udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ce dan kuwa an zalunce su shi yasa ibnu taymiya alaihi rahmatullah cikin wasu daga cikin batuttukan sa yake cewa in kalo basirar annabi sallallahu alaihi wasallam kakkab ba za ka ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai ba dalili kawai ya bar wasu mutane da yake ba babu wannan kabi yaƙe-yaƙe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwarsa kakkab duk inda za ka duba sai ka ga tsokar safi sai ka ga wani tarko aka dana ƙarshen wannan tarkon ya cinye mai dana shi sai kaga cewa zalintar sa ake ko zalintar sabon zafi shi yasa Allah ce bi annahum zulim dan wa an cuce su an zalunce su ya tafsirar annabi sallallahu alaihi wasallam ciki take da bayanin adalcin musulunci musulunci ba addini ne da yazo da ya yadu da karfin tuwo ba musulunci bai yadu da wannan ba mafiya yawan waɗanda suka musulunta a duniya sune wanda suka musulunta ba tare da sun ga wani mayaki ba a sun ga wani ne dauke da buzunsa ko dauke da gafakarsa ta Qur'ani yana karatu yana wa'azi suka gamsu da abin da yake faɗa suka yi imani ba wani kan sakali ko takobi aka daga musu ba manya-manyan kasashen da suke na musulmi a yau in ka duba za ka ga cewa yawanci duk musulunci ta haka ya shige su babu wani wanda ya kai mutu ya yaƙe su yanzu za ka cewa waye ya je yaƙi kasar Indonesia misali kasar Indonesia kasar Indonesia ta ciki manya-manyan kasashe na musulmi a yau amma a tarihin su ba wanda ya je ya kai musu ya wato musulunci da ƙarfi kasashen Hausa kasar Hausa babu wanda ya kawo musulunci da ƙarfi ko Shehu Usman da ya zo ya yi tajdidi ba wai ya zo ne da farko ya same mu duk kafirai ba a musulmi aka same mu illa iyaka an saki layin musulunci ne an bar shi an koma tsafe-tsafe da camfe-camfe da bin wasu dodanni da sauransu amma duk waɗannan sarakunan na ƙasashen Hausa dukkansu musulmi ne ma musulunci ya shigo ta hanyar wato attajirai ta hanyar 'yan kasuwa da suke shigowa daga ƙasashen maghribul arabi suke shigowa wasu daga wajejen ƙasar tunisia ƙasar maghrib morocco ko kuma wajen ƙasar libya daga suke zuwa su yi kasuwanci su koma daga irin ɗabi'unsu da halayensu da irin gaskiyarsu da amanarsu da aka gani ta haka ne aka karɓi musulunci saboda musulunci ya shigo ta hanyar lubara ce ta hanyar gamsuwa da yarda da abin da musulunci ya zo da shi duk daulolin da aka kafa na musulunci a garbu Ifritiya a West Africa daular musulunci ta daular Ghana da daular Mali da daular Songhai da daular Usmaniya da daular abinan Alkanin Borno Kanin duk waɗannan daulolin in ka koma za ka ga cewa tushen kafuwarsu ba wai yaƙin da ya kafa su ba yaƙin ya zo ne daga baya bayan wasu abubuwa sun faru wanda har ta sa aka tashi domin kare abin nan shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daular sa ta farko ai ba da yaƙi ya kafa su ba ya kafa Madina ne da yaƙi ba yake ne kafa Madina ba, gamsuwa da da'awar da ya dauko da ita kawai. Abin da ya biyo baya na yaki ya biyo baya ne wajen yuqataluna bi annahum zulm, ana yakarsu ne saboda zalunci. Wannan ta sa suka tashi domin su bawa kansu kariya, kuma a basu su ci gaba da tallata addininsu ga waɗanda suke da bukata. Allah subhanahu wataala ce uzina, an yi izini. Izini iri biyu ne, akwai al-iznul kauni, akwai al-iznul shar'i. Akwai izini wanda yake na kaddara ne, izini ne na kaddara. Shi izini na kaddara da ka miƙe tsaye, shi izini na kaddara ba wai dole ne ya zanto Allah yana san abin ba, zai iya zama abin Allah yana san shi, zai iya zama abin ba ya san shi, amma dai ya faru da izinin Allah. Kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labarin matsafa, cewa ba hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi idnillah, cewa matsafa ba za su iya cutar da kowa da tsafinsu ba sai da izinin Allah. Wanda izini ai kaga ba na shari'a ba ne, ba wai tsafi Allah ya izini ai tsafi ba ne, a nan izini ne kauni, al-iznul kauni ne, al-iznul qadari. Wa ma kana linnafsin an tamuta illa bi idnillah, baya yiwuwa ga wata rai wani rai ya mutu sai da izinin Allah. Ma asabakum yawmal taqal fa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillah, abinda ya same ku lokacin da kungiyoyi biyu na mayaka suka hadu da izinin Allah ne, wato a karan batta tsakanin musulmi da kafirai abada. To wannan dai shine ake kira al-iznul kauni al-qadari. Akwai al-iznul shar'i, al-iznul shar'i ad-dini, izini na shari'a na addini, wanda in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ba da izini a shari'ance, yana nufin yana san wannan abu, ya yarda da wannan abu. Duk abinda Allah ya yarda da shi a addini, to wannan izini ne na addini. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah, ko suna da wasu ababen tarayya da suka shari'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai yi izini da shi ba. Bambanci da mun tsakanin al-iznul kauni wal-iznul shar'i shine al-mahabba, shine al-mahabba. Cewa wannan shi wannan Allah yana san shi, tunda addini ne Allah yana san shi. Shi ko wancan zai yi wa yanzu to Allah yana san abin, zai yi wa kuma yanzu to Allah baya san abin, kamar al-irada shar'iyya da kuma al-irada kauniyya. Shi al-iznul kauni la budda min wuqu'ihi, izini na kaddara wannan dole sai ya faru, wannan dole sai ya faru. Amma al-iznu shar'i ba dole ya faru ba. Allah yana iya izini ayi abu kaza ko ba lalle ayi ba, ya bada izinin ayi abu ba lalle ayi shi ba. Ubangiji subhanahu wataala shar'an ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam izini da shi da mu'mini cewa su yaki waɗanda suke yakansu daga cikin kafirai, a qira'ar yuqat yuqatiluna da yuqataluna. Yuqatiluna tana kunshe da wata ma'ana ta cewa waɗanda za su sai aka yi wa izinin su tashi su ne waɗanda suke da aliyya su yi yaƙin. Sai saka su yuqatiluna, waɗanda suke yaƙi, ma'ana suke iya yin yaƙi. Kaga a nan an cire waɗanda ba za su iya yaƙi ba, kamar yara ƙanana, kamar marasa lafiya, kamar makafi, kamar guragu, kamar masu rauni wanda ba shi da abin da zai hau ko abinda zai sayi makami. Wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qul la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Wannan duka ba sa karkashin yuqatilu, saboda ba su da damar da za su yi wannan yakin. Saboda qira'ar yuqatiluna tana kara ba mu fa'idar cewa wannan izini an yi shi ne ga waɗanda suke da ahliya, wato suke da cancanta su iya yakin. Waɗanda ba sa iyawa su waɗannan an ɗauke musu. Za mu tsaya a nan, abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure. Ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.